إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du bayyaka ayyuha al-uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa karo na farko a wannan shekara a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na professor Egondu dake a nan unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin nuku wata ramadana da iznin Allah da yadda shi da amincewa shi yau ranar litinin 1 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina gaya Allah ya saki hada mu wannan shekara wajen wannan tafsiri shekara kamar kwana kamar ɗan wata biyu ko uku ne muka gama tafsirin suratul ahzab kamar wata biyu ko uku ne muka gama haduwa wannan bagirin wannan tafsirin da muke haduwa muna roƙo Allah ya karba Allah ya sa saboda shi muke yi Allah ya sa bamu cikin wanda zace ma azhaqtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun zace a kun tafi da dadin ku to rayuwar duniya domin me domin Allah ya san muna jin dadin haduwa da wayannan fuskokin masu albarka muna jin dadin zama a bisa wannan kujerar da wannan tafsirin da muke yi muna jin dadin yadda muke kara ma kanmu ilimi kuma yadda muke amfanar da wasu mutane to muna fatar kan wannan dadin da muke ji ya zan shi kadai ne abinda muke samu a wannan lamari Allah ya sa ladan mu tana lahira Allah ya sa wannan dadin da muke ji bana jin dadi ina komai kamar ina mu'amala cikin daliban ilmi ina mu'amala ta karatu da wa'azi ina mu'amala da kowani irin nau'in mutane amma wasu nau'in mutane in shiga cikin su tsawwala nake yi amma dai dole ce ke sa rashi ban kuma dole da su haka za a yi tafiya wasu kuma mutane ina cikin su sai in ji sakewa in ji nishadi in ji dadi in ji ina cikin uwana ina cikin abokaina Allah tabaraka wa ta'ala ya ban mu aljanna Allah ya kauda koyan harshe abubuwan da muka yi ba daidai ba Allah ya gafarta muna Allah ya yafe muna Allah ya sa mu aljanna Allah ya karbi ayyukan da muke ba mu ikhlasi dan kuma bayan Allah kamar kowace shekara ina farawa da kiran mu gode mu Allah da Allah ya zabe mu yan nufa mu kawo ramadana ba karaman ni'ima bace Allah ya nufi ka kawo wannan ramadana babban abinda kake samu na ribar rayuwarka shine cikin watan ramadana ita ce babbar riba don shi malamai ke ta al'ummomin da suka wuce ana ba su shekara da shekaru su dade nan mun karanta annabi Nuhu alaihi salam falabita alfa salatin illa 50 aman falabita fihim ko annabi Nuhu ya tsaya cikin mutane shekara dubu ba shekara 50 ne musu wa'azi sai kasance al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su wannan dogon shekaru ba sai aka ba su watan ramadana aka ba su lailatul qadari zaka sai lailatul qadari idan ya tsaya ya kasance kamar shekara 80 da wani abu zaka wanda yayi azumi 10 yayi wajen shekara 800 da wani abu kuma nani na bautar Allah na ibada kun ga inda yayi shekara 800 da wani abu da akwai sabon Allah akwai abubuwan da ya ba daidai ba amma mafi yawa a ramadana ibada ake da bautar Allah ake ikhlasi ake jin karfi ake na bautar Allah don hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nari wa sufidat ash-shayatin to idan azumi yazo ramadan watan azumi yazo za a bude kofofin rahama wata abu dan kadan sai Allah ya sa ka shiga aljanna za a bude kofofin aljanna aiki dan kadan sai Allah ya sa ka shiga aljanna kuma za a rufe kofofin wuta, zaka ji kasala yin aiki na sharri, zaka ji cewa baka iya yin aikin da ba na kauye ba domin baka da mataimaka a wannan aiki. Kowa ka yi wata tafsirin Alkur'ani, ka tashi sahur, ka yi sallar dare, duk ƙarfin ibada kake ji, kuma sai a ɗaure shaidannu, zaka sai mutum ya ji sauƙin aiki. Sannan cikin babban ni'ima da babban lada da ake samu, rizkan watan Ramadana ɗai ya fi ayyukan jihadi, ya fi ayyukan bautar Allah a wajen Ramadana. Kuma dai hadisi nan da muka saba karanta muku, wanda Imamu Ibn Majah ya ruwaito, Sheikh Ahmad Shakir da Imamu Ahmad a cikin Musnad, Sheikh Ahmad Shakir ya inganta shi a cikin Musnad, haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Sahih Sunan Abi Ibn Majah, hadisin Talha bin Ubaydillah, ɗaya daga cikin ashratul mubashirin bil janna, wanda wasu baki biyu suka zauna inda shike kusan shekara biyar kowane shekara sai mun karanta wannan hadisin. Saboda me? Saboda yanzu tunatar suwa ga wanda ya mance, yanzu tunatar suwa ga wanda bai mance, bai ƙara zabar suwa ga wanda bai mance ba, sannan ya kasance ilmantar suwa ga wanda shi ne karo na farko yake jin wannan hadisin, domin yanzu falala da ni'ima da Allah ya yi mai ta zuwa watan Ramadana. Hadisi yake cewa anna rajulaini qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wasu mutum biyu sun zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa'annan mutum biyu sun sauka ne inda wannan sahabin Talha bin Ubaydillah, wa kana islamuhuma jami'an, tare suka musulunta, mutum biyu ne suka zo daga bala suka zo suka musulunta rana ɗaya lokaci ɗaya inda annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa kana ahaduhuma ashaddu shihadan min al-akhar, ashaddu shihadan min sahibihi, ɗayan ya fi saurin ibada, ya fi ƙarfin ibada akan ɗayan, su biyu ne, ɗaya ya fi himma da saurin ibada akan ɗayan. Fagazal mushtahidu minhuma, wanda yake da ƙoƙarin ibada cikin su sai yayi yaki ya tafi ya je wajen jihadi fi sabilillahi, fastushida sai ya samu shahada can ya rasu a matsayin shahidi, ga ya fi ƙarfin ibada ga ya mutu a matsayin shahidi. Thumma makasal akharu ba'dahu sana, sannan ɗayan shi kuma ya rayu bayan ya shekara ɗaya cikakka. Thumma tufiya, sannan ya rasu wanda ya shekara ɗaya. Hada Talha, Talha bin Ubaydillah, wanda suka tsaya gidan shi, suka tsaya inda shi ke yace, fara'aytu fi ma yaranna inni ka'anni inda babil janna, sai ni gani cikin mafalki ga ni inda kofar aljanna, wa ana bihi ma ina tare da wa'annan bakin nawa guda biyu muna tare da su bakin kofar aljanna, wa qad kharaja kharijun min aljannati, wani mai fitowa ya fito daga aljanna, fa azina lil ladhi tuwfiya li akhara minhuma, sai yayi izini ga wanda ya mutu da karshe ya ce ya shiga aljanna, ya shiga. Thumma kharaja, sannan ya fito, fa azina lil ladhi tushida, sannan yayi izini ga wanda yayi shahada, tifu bihi nasa, sai dan Abin Ubaydillah ya waye gari yana ba mutane labarin wannan mafarkin da yayi, fa ajibu li dhalika, suka yi ta mamaki haka. Fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai labari ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa kana min ayi zalika ta'jabuna, annabi ya ce me abin mamaki ciki, qalu ya rasulullah, suka ce ya manzo Allah, hadha kana ashadda shihadan, wannan shi yafi kokarin ibada, tun mastu shi da fi sabilillahi, sannan yayi shahada fi sabilillahi, a fada khala hadha aljannata qablahu, amma ga wannan ya shiga aljanna baya nai. Faƙala, sai annabi sassa ya ce, alaisa qad makasa hadha ba'dahu sana, shin wannan ba ya rayu bayan ya bai shekara ɗaya baya ne? Alu bala, suka ce eh, wa adraka ramadana fasamahu, ya riski ramadana kuma ya abinci wata ramadana? Alu bala, suka ce haka ne ya rasulullah, ya ce wa salla kaza wa kaza sajdatan fi sana, ya yi sujuda kaza da kaza wata ya yi salla kaza da kaza a shekara? Alu bala, suka ce haka ne ya rasulullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بينهما ابعد ما بين السماء والارض ابين ذات تكاني سياتي ابين ذات تكاني سما ده قسنا فللا saboda dai ya shekara yayi azumin wata ramadana yayi sallah kaza da kaza zaka ba karamin fa'ida bace ba karamin falala bace muna karin godiya ga Allah da ya nufe mu da kawowa wannan ramadana da ya nufe mu da kawowa wani ramadana mu yi ta gode ma Allah, mu yi ta kirga ni'imomin Allah. Bayan haka wannan watan da ya kama kamar sauran watanni na Ramadana, muna faɗin a dage wajen ibada, kasancewa ciki Allah ke ninninka ayyukan ibada, ciki Allah ke 'yanta wasu mutane daga wuta, ciki Allah ke sa wasu mutane daga aljanna. ka san ma'ana an taka daga wuta in an taka daga wuta ku baka koma shiga wuta yanzu in ka dage da ibada ka dage Allah ya ga ikhlasi Allah ya ga kaita ibada da gare ka Allah ya ga kyakkyawar zuciyarka a wannan Ramadan Allah ya ce ya intaka daga wuta ma'ana sai fa duk zunubin da kai ba za ka shiga wuta ba zai yi bayan haka kai tabargaza zai yi bayan haka kai zunubi zai yi bayan haka kai ba daidai ba amma an ga ai intaka daga wuta ka yanci kai ba dan wuta kake ba don shi idan wani da ya halci yakin Badar yayi wani abu da wannan abun ba daidai bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan daidai ne aikin yakin Badar yayi komai daidai ne sai Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu sala ala ahli badr fa qala anta wa qala sahu ma shi'tum abi ghafartu lakum ai Allah ya leka zuciya ya leka mutanen suka yi yakin Badar ya ce ku duk abin da suka gara ma na gafarta muku waccan gafara ta son halci yakin Badar ta sa abin da suka yi a baya ba wai ba su yi laifi a baya ba amma Allah ya yafe musu saboda wancan abin da suka yi za ka muyi kokari muyi ikhlasi mi saboda Allah duk abin da zamu yi cikin watan Ramadana da muhimmanci su shine shi azumin da zamu yi da sallolin dare da halakta wurin tafsiri da masu yin tafsiri da alarammomi da masu kokarin bada gudunmuwa a cikin wace irin banne su yi kokari su yi saboda Allah ki kasance lokacin da zaka je wajen tafsiri babu wani abu cikin zuciyarka face zaka je inda ake karatun littafin Allah ka saurara ka ji mi Allah ke faɗi ka fa'idantu baka da wani hammi na duniya baka da wani abu da kake so ka samu idan Allah ya ga ikhlasin ka sai Allah ya yanka ka daga wuta sai ya kasance ka samu babban rago muna roƙo Allah ya yanka mu daga wuta a dage abu mafi muhimmanci shine azumin watan Ramadana bil asaf akwai mutanen da ba su azumi mafi muhimmancin abu a wannan watan shine azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan azumin ya samu daukaka ne domin ana azumin ciki ne zaka azumi ita ce babban ibada akwai wasu matasa ne akwai wasu fasa azumi suna da ƙananan shekaru ba su da uzurin komai in labas taba ba inda ake gane mai jarumta shine mai tsayawa ga iyakokin Allah mai jarumta ba shine mai ƙarfi ba ba shine mai zagi-zagi ba ba shine mai kunda ba ba shine mai iya yi ba mai cika baki ba shine mai iya dagewa akwai mutane da suna cika baki suna komai amma azumi yazo ba su iya yi Ramadan ya wuce ba su iya azumin nafila lokacin da ake so a tashi ai sallar gari ba su iya yi wayannan ba mutane jarumai bane wayannan ba mutane ne masu kazarkazar ba mai kazarkazar wanda ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah don ka ya kuyin kwana ayi azumi a umurci yara su yi azumi a umurci matasa su yi azumi a umurci mata su yi azumi wata ɗabi'a ta shigo daga baya-bayan nan sai mutane su yi azumi saboda dalilai guda biyu na farko ko dalilan ciki da shayarwa na biyu ko dalilin ƙwarta mai ci mai ciki da mace mai shayarwa inda dukkanin malamai babu saɓani idan tana yin azumi sai ta yi azumi inda saɓani yake in ba ta iya azumi lallai lallai ba ta iya azumi saboda lafiyarta ko lafiyar jaririnta wanda a cikin ciki ko wanda ake shayarwa nan saɓanin malamai yake na ni za ta yi ciyarwa za ta yi ko rankawa za ta yi ko rankawa za ta yi ta ciyar amma in tana iya azumi cikinta ko wata ɗaya ne ko wata biyu ne ko wata tara ne in dai tana iya azumi sai ta yi azumi in tana iya azumi ko tana shayarwa sai ta yi azumi sai in ba ta yi azumi ya sanar saɓanin malamai ke shigowa me tana yi azumi amma tana wahala ai duk mai azumi ma yana wahala musamman mai azumi a jihar Sokoto ko wani malami da aka kawo a jihar Sokoto tasiri wanda yake cewa wanda ya azumi jihar Sokoto shi gabin lada yake samu sai mai imani kai azumi jihar Sokoto yanzu wanda ke jin wannan tasirin daga wasu jihohi ba sai experience din ba sai da Allah ya kawo su wani biki na kwana biyu wata lalura ta kwana biyu a jihar Sokoto za su gane cewa ce wanda Allah ya yi fa man kana minkum maridan aw ala safarin sai su fake ta nasu sha ruwa duk wanda ba dan Sokoto ba ba zai iya zuwa ya azumi a jihar Sokoto ba amma muna fata ya zama tsarin lada gare mu annabi ya ce ajaruki ala qadari nasabiki ta ina ce gurgudun wahalar ki gurgudun ladarki yanzu wanda a ce inda ake ruwa ake jin daɗi ya samu cikakken ladan azumi wanda a Sokoto zai samu ladan azumi wa ziyada za a bashi bonus domin ya sha wahala sai da wancan domin ka'ida ce ta ibada duk lokacin da ka fi wahala ga ibadar da sa aka yi ba ke kake ta bid'a ba ka fi wahala saboda nau'in ibada haka yake inda kake ka fi wahala to ka fi lada don shi mutum na iya bada sarakan naira 1000 ya fi wanda ya bada miliyan 1 lada saboda shi kila naira 1,000 ga rai don rabin dukiya ce ya ba da sadaka, shi kuma wanda ya ba da miliyan ɗaya kila biliyan kaza ga rai, za ka ko a jiki ne bai ji ba da ya ɗauko miliyan ɗaya ya bayar. Za ka ‘yan uwa bayan Allah a dage a yi sallah, a dage a yi azumi, sallar daren nan da yau masallaci zai cika, to don Allah ya ci gaba da cika. Yau masallaci zai cika wajen sallar tarawih, gobe ma zai cika, jibi ma zai cika, daga gata zai fara ragewa. To don Allah kakka yadda da kai ne za a rage, a ci gaba da yi da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda ya azumi ramadana yana mai imani da Allah, yana mai neman lada wurin Allah. Wannan abin da muke kira gare ku kenan, ba don kowa kake azumi ba sai don Allah. Don Allah kana neman mai mallaka inda Allah za a gafarta ma duk zunubanka da kai baya, har ya kacce bargaza kai dai ka san su, babu wanda ya san zunubanka. Akwai zunubi da baka so kowa ya sani, akwai zunubi da ka boye kai, akwai zunubi na ido ne, wani na baki ne, wani na zuciya ne, wani na kaza ne, duk Allah ya yafe ma. Haka wanda ya tsaya yayi kiyamul layli a ramadana yana mai imani da Allah, yana mai neman lada wurin Allah. Komi ake sai Annabi ya koya mana ikhlas, kai dai zuciyarka Allah ya ga babu kowa ciki sai shi, shi kawai kake nufi da aikinka. Wannan fa kadan ibada ne, ana zaman lafiya ka ji cewa babu mai iya amfani ka sai Allah, babu mai iya cutar da kai sai Allah. Ko ni ka samu Allah, ko ni ka rasa Allah, kana zaman ne ka ba tasbiha kake ja, ba karatun Qur'ani kake, ba tasbihi kake ba, amma babban ibada kake da yafi wanda wancan ke yi. Hadde in shi bai kai ka wannan itikadi na cewa Allah ka yi ba, kuma Allah ka basuwa, Allah ka hadawa ba. Cikin abin da ake a wannan watan ya kuyan wani bayan Allah fi karatun Qur'ani, ya kamata mu dukufa wajen karatun Qur'ani, don shi idan Ramadana ya zo sai a aji littafin kowa, a ɗauki littafin Allah, a aji kowane littafi da ake kai da su a kowane majalisi. A wannan majalisin, a wannan kujerar da nake, muna karatun Sahih Muslim, amma saboda Ramadana mun aji Sahih Muslim gefe, mun ɗauki littafin Allah domin mu yi tafsiri. Haka kai ma wajen karatu, ka aji duk wani littafi da kake karatu, da mai karatun Nobel, da mai karatun textbook, da mai karatun kowane irin littafi, ya aje ya ɗauki littafin Allah ya karanta. Me ya karantawa da kai ne, ya karanta da kai. Me iya buɗe Qur'ani ya karanta, ya buɗe Qur'ani ya karanta. Wanda ke iya sauka nan take cikin kwana uku ya yi sauka. Wanda kullum abin da yake karantawa hizifi biyu ya karanta. Wanda guda yake iya karantawa. Wanda bai nisa ba, in ya buɗe bai san baki ba, iyaka ta da suratul a'la da sabbi zuwa nasi, ya buɗe ya dinga karanta da sabbi zuwa nasi. Duk aikin lada ne in ka karanta da sabbi zuwa nasi, kuma ya kasance kana da niyyar kwarayin Allah ta yi. Ka fi wanda ya sauci Qur'ani kullum ba don Allah ya yi ba, ka kawo wannan imanin wahki sabon, kana yi ne imani da Allah da kuma neman lada. Ɗan uwana bayan Allah, cikin abin da ake cikin wannan azumin Ramadana akwai taimako. Wannan azumin Ramadana, watan Ramadana watan taimako ne, a taimaka ma gajiyayyu, a taimaka ma waɗanda ba su da shi, a yi sadaka. Ya kasance cewa ka samu kana da kuɗi, a kowace mutane kake ɗaukar nauyi kana ciyar da su a cikin Ramadana, ba ka iya ciyar da mutane ko mutum guda ne yana buɗe bakin gidanka, ba ka iya wannan, amma kana da abin da kai za ka ci da kanka, to ka kame kar ka tafi inda aka rabawa, ka bari waɗanda ba su da shi su je. Cikin matsalar da ake samu, cikin babbar sadaka da ya kamata a yi shi ne wanda yana da wanda ya isai, don Allah kada ya gogori waɗanda aka rabu waɗanda ba su da, sai ya bari su ma su samu. Sai kasance sadaka ce ya yi na ya bar nashi rabo a raba ma, a raba ma waɗanda ba su da shi. Kuma alhamdulillahi jihar Sokoto jiha ce ta musulmi masu yi shekara da shekaru, da gwamnati, da masu kuɗi, da NGOs, da ɗaiɗaikun jama'a. Haka za a yi ta ba da sadaka da azumi, haka za a yi ta ba da abinci, wasu ba da ɗanye, wasu su ba da dafaffe, wasu su ba can, wasu su bayar nan, wasu su bayar da rana, wasu su bayar da daddare. Muna roƙo duk waɗanda ke bai Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda ba su yi bai ba a da, Allah ya sa su fara bai a wa yanzu, kuma su ci gaba da bayarwa. Kuma in mun ce a bai, ba muna nufin sai Alhaji Wani da Alhaji Wani mai kuɗi ba, a'a, muna nufin duk wanda yake iya ba da wani abu, naira 10 ne, naira 100 ne, naira 200 ne, ki kasance akwai taka gudunmuwa wajen bayarwa. Akwai masallaci da nisani cikin su, akwai wannan masallaci daga ƙashin kansu suke Ramadan fidel, su tara kuɗi kuma su dinga ciyarwa a Ramadana. Yau ma ya tashi da tafsiri, za a ga cewa sun fara. Haka akwai wasu masallatai da ba waɗannan ba a wannan unguwar, da wasu unguwanni da kuɗi suke haɗawa suna yi. In kuma bayan Allah, cikin abin da aka saba yi a Ramadana, wanda kuma muka al'adanta a wannan masallacin, neman taimakon marayu, wannan neman taimakon marayu da muke a wannan masallacin Allah ya sa mai albarka mun fara shi kusan shekara 2 da suka wuce da shawaran wani mutum cikin mu yace ya kamata a nemi shawara a nemi taimakon marayu tallafin marayu muka yi shawara aka ce haka aka yi aka samu wajen naira miliyan 3 da wani abu aka raba man marayu da yawa gidaje daban-daban aka dauki nauyin su wasu aka ba su 20,000 wasu aka ba su 50,000 wasu aka ba su 70,000 wasu aka ba su 100,000 wasu aka ba su 200,000 suka ji dadi wasu kai hawaye saboda jin dadi kuka dauke musu nauyin abubuwa da yawa kuka furanye musu bakin ciki cikin bakin cikin duniya muna fata Allah ya furanye muku na lahira ya furanye muna gaba daya shekara ta saki daga yawa aka saki aka miliyan 7 da wani abu aka raba mu wayannan marayu wani abu ya rage saka dinga nuno account number cikin Sunna TV Africa TV da sauran gidajen TV sai wani ya gani bayan Ramadan ya wuce sai ya je naira 1000 wani ya je 500 wani ya je 10,000 wani ya je 5,000 daga nan wayannan kuɗi mun san na marayu ne kuma mun san yanzu haka ana ta alfa ta cikin nan wani waje ana kallo ne zaka da suka zo suka taru sai muka ce ne kamata mu yi da su mu aje su mu jira wani Ramadan muka ce a zaka yi kamata a yi sai muka yi shawara wani bawan Allah daga cikin mu ya so celoli guda 5 celoli guda 5 sai muka yi amfani da wayannan kuɗin muka sabu marayu guda 5 muka dauki nauyin suka je koyon ɗinkin tela muka samu masu koyon tela muka yi jinga da su suka ce ga nawa za su koya musu tela ga kayan da ake bukata na koyon tela duk muka saye muka biya su su kuma zuwa koyon tela daga unguwanni daban-daban muka dinga ba su kuɗin transport kullun na zuwa da dawowa kada wani uzuri ya rike su muka dinga ba su kuɗin abinci kuma duk ba mu san su ba mu san sunayen su ba illa mun an zaɓa mana su a matsayin marayu ba mu da alaka ta kusa ko ta nesa da su suka yi wata uku suna koyon ɗinkin tela suka iya muka zo muka yaye su muka tallata muka sa a Facebook wasu jama'a suka gani suka ji daɗi nan take aka dinga ba mu gudunmuwa wani yana gani yace na ɗauki nauyin mutum 50 a koya musu ɗinkin tela zaka muka ɗauki baraya 50 aka koya musu ɗinkin tela aka yi musu aka yi mu aka ba su wani yana gani yace na ɗauki wasu a sai musu injimin niƙa a ba su muka kira yin marayu 20 muka sai musu injimin niƙa da iyayensu muka ba su muka je ku je tallafi wani yana gani yace na ɗauki nauyin wasu marayu kaza haka muka dinga yi tsakanin ɗinkin tela da ba da injimin niƙa da koyar da sana'a ɗin ta kuli-kuli sai da muka ɗauki kusan maraya 100 daga wancan azumin zuwa wannan azumi wanda ba su cikin wanda muka wanda ba wanda suka kama da naira 20,000 ko 30,000 wannan ba 20 30 ko 50 bane kowa ya san nawa tela take ita kanta nawa tela take yanzu ka tafi kasuwa yanzu ka tafi kasuwa sai ka sai tela guda kusan naira 100,000 da 20 ko da 30 yanzu da nake muku magana sannan kuɗin ɗokan nauyin a koya musu suma kowace marayiya sai ta yi kusacin 120,000 ko da 30 kafin a ƙare tsakanin kuɗin da ta cin abinci kullum da kuɗin da ta cin transport ta je ta dawo da kuɗin da za mu biya mai koya mata ɗinkin tela da kuɗin da za mu so kayan ɗinkin tela a koya mata amma haka aka samu bayan Allah suka yi taimakawa duk albarkacin majalisin wannan tafsiri za ka muna matuƙar godiya gare ku abin da aka tara a wannan masallaci a wancan lokacin da yi ɗaya bisa uku na abin da aka raba ma jama'a ba tsakanin wancan azumi zuwa wannan azumi kuma dukkanin su marayu abin da muka kawo Sokoto muka ɗauka daga Sokoto muka kai Godbawa local government shi ma aka bi wuri daban-daban aka zaɓi marayu aka tallafa musu suna can yanzu in ka ce in faɗi sunan marayiya guda ban sani ba in ka ce in faɗi gidanta ban sani ba kawai zuwa muka yi samu wani babban malami ko babban limami mu ce don Allah ka ba mu maraya biyu cikin marayun da ka sani a unguwarku wanda suke buƙatar tallafi ga abin da za mu yi musu limami ya ɗauko ya ba mu mu je wata unguwa inda wani babban malami wani babban limami shi ma ya ba mu mu je wani gari haka mu tare wayannan marayun mu koya musu kuma mu sallame su mu ce ku je tsoron Allah ku yi ɗinki ku taimaka ma ƴan uwanku marayu ɗan uwan ku ne uwa ɗaya uba ɗaya da wani ke uba ɗaya wanda kuke gida ɗaya wayanda don kowane gida muna son ka ɗauki mutum ɗaya akwai wasu gidaje da muka ɗauki mutum biyu musamman gidajen wasu ƴan uwanmu masu da'awa da suka rasu suka bar gidaje yana buƙatar ya tagayyara sai mu ɗauki mutum biyu wannan ɗaki ɗaya wannan ɗaki ɗaya mu ce to kowane ku a koya mai ɗinkin tela kuma a ba shi tela muna cikin haka sai ga wata ƙungiya daga Qatar ta zo ta gani ta ce mu kawo mata maraya 50 za ta tallafa musu su ba muka raba forms aka cika maraya 50 aka tura musu kuma sun alƙawari su ma za su aika musu da za su taimako, za ka wannan majalisi ya zama gatan marayu, Allah ɗaya sai iyakan marayun da suka amfana da mutane da suka amfana, muna gode ma Allah da ya samu a cikin wannan aiki da kuma ya ba mu ikon zama cikin waɗanda Allah ya sanya wannan taimakon ta hannunsu. A dage a cigaba da taimaka ma jama'a, a cigaba da ɗaukan nauyin tafsiri ana sakawa, abubuwan da ake ɗauka na tafsiri ana sakawa a gidan rediyo da gidan talabijin, ba su kai ɗaya bisa goma na abubuwan da ake na tallafawa na ciyarwa ba. Akwai waɗanda waɗannan abubuwan suka tsone musu ido, sai su ce don me za a ɗauka nauyin tafsiri, ya kamata a ɗauki kuɗin a taimaka ma marayu, a taimaka ma waɗanda ba su da abinci, babu shakka taimaka ma waɗanda ba su da abinci da taimaka ma marayu babban ibada ne. Amma kamar yadda shi ya faɗi a wannan masallacin, ƙididdiga ta nuna mana mutanen da ke ɗaukar nauyin tafsiri a saka, masu zuwa umra, su innan dai su ne ke taimakawa. Akwai wasu mutane da ba suna da kuɗi, ba su ɗaukar nauyin tafsirin kowa, kuma ba su taimaka ma kowa a Ramadana. Kuma abin da ake cirewa ana taimakawa wajen ciyastuwa ya fi ninkin baninki abinda ake basuwa na ɗaukar nauyin tafsiri. Yanzu ku bayyana buga muku misali, yanzu gwamnatin jihar Sokoto a wannan shekara tsakanin local government, local government da za a raba abinci ɗanye da disabled da za a ba abinci wata masu lalura ta musamman da aka yi santa da kuma wanda ake cikin gari, gwamnati za ta kashe sama da naira biliyan biyu wajen ciyarwa a cikin Ramadana. Amma za ta ɗauki nauyin tafsirin mallami 50 a naira miliyan 20. Naira miliyan 20 haɗa su da biliyan biyu nawa ne? 1%. 1%. Wato sai an kashe naira miliyan 20. Kaga ai ba za ka haɗa ba ai. To haka za ka samu mutanen da ke ciyarwa, to su ne ke kuma tallafawa. Yadda ku ba ku wani misali, in ka je wani ya tafi tafsiri a gidan rediyo a wata FM 250. To za ka samu yana da ciyarwa da ya ci naira miliyan ɗaya, naira miliyan biyu yana basuwa. Duk waɗannan mutane mun san su, za ka fi taimaka ma mutane a ba su abinci kuma ba laifi a gina masallatai a cikin addini. Haka ake yin su gaba ɗaya, ba a cewa an zaɓi wannan a yi shi ɗai don shi ya fi muhimmanci, tare da cewa wani ya fi muhimmanci, lamari ne na ishtihadi. Za ka yi ƙoƙari a ciyar, a kyautata niyya, a kyautata zato ga Allah, sannan kuma a nemi lada wurin Allah. In kwana bayan Allah, cika abin da mutane ke yi wanda babu kyawu shi ne akwai kuka da yawa. Na farko kuka da yunwa, kun kafin azumi ya zo, mutane suna ta kuka da yunwa. Saboda me? Saboda shaitan yana son ya sa su butulce ma Allah. Mafi yawa lallai akwai mutanen da ke cikin damuwa, babu shakka. Amma mafi yawan su ba ma su ne ke kukan ba. Mutum ne wanda yake yana da smartphone, yana da data, ya buɗa yana Facebook, shi ke kiran wayo wayo. Bancin wanda ya kamata kira wayo wayo, mu mun sani masu zuwa neman taimako. Waɗanda in ka ce number waya ya ce wallahi ban da number waya, ban da waya. In ka ce mai account number ya ce wallahi ban da account number. Akwai mutanen da ku wannan ba su da, amma wanda suka fi kowa kuka su ne wanda suna da wani abu sai su yi kuka, don ɗaya kawai kukan ya kasance sai shaitan ya sa mutane su yi kuka. To kada ku yarda shaitan ya sa ku yi kuka, kada ku yarda shaitan ya sa ku ci gode mai. Shaitan fa da yana so ya ɓadda mutane, rance ma Allah ya ce wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, sai ce mai wala tajidu aktharuhum shakirina. Zan zo ta gaba gare su, zan zo ta baya gare su, zan zo ta daman su, zan zo ta hagu su, ni da ni musu za a musu gode ma. Nasa su ta kuka su ce Allah bai musu komai ba, wayyo wahala, wayyo yunwa, wayyo kaza. Idan akwai yunwa, cinwa aka kira a Facebook, aka kira a gaya mutane yunwa, ko Allah ake gaya ma wanda yake shi ne allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wace maganin yunwa? Allah. Tsakaninka da Allah kai da ke zuwa a Facebook kana faɗi yunwa yunwa babu. Tsakaninka da Allah kana tashi da daddare da kai sai Allah, ka ce Allah jama'a yunwa suka ji babu, Allah ka basu. Haka haka nan, domin ba maganin yunwa kake so ba, da maganin yunwa kake so, da mai maganin yunwa kake kira, amma kawai sun kake ka nuna Allah bai yi komai ba, a butulce ma Allah, a nuna kana shaƙar iska. Yanzu in suga ta ƙara ƙada, shinkafa ta ƙara ƙada, iskan da aka shaƙa ya ƙara ƙada, wanne aka fi bukata ciki to so nawa ka zo ka taba rubuta Allah mun gode ma akan ni'imar ka ta iskan da aka shaka a ina ganin Allah bai ma komai da ana shakar iska yanzu shinkafa ta kara tsada ko a Aisha baka irwe don makawo kace ba ta gani so nawa ka rubuta kana gode ma Allah ji Allah ya ba mu ikon gani yau na ga babana yau na ga mahaifiyata yau na ga dana a ba ka sunna asa Allah ya ba wannan ni'ima ka a gode mai kada a ce Allah yana yi sai ka boye ta kai ko abin da ake fadi Allah ya yi rana an kara shinkafa abu ya lalace ba daidai bane baka gode ma Allah ba kamata ya ga bakinka a ji kana fadin ni'imomin Allah domin shedan cewa yi wala tajidu aktharuhum shakirin barakan a wala tajidu aktharuhum shakirin Allah ba za ka samu mafi yawan su suna masu godewa ba za ka zama masu gode ma ni'ima Allah idan mun gode Allah zai kara muna mu daina kuka haka Ramadan ga ya zo wani zai yi fadin zafi akwai wai Allah wanda azumi ni shika ya kai kaza wata kawa wanda ka kawa ba kan dubi yake ba wanda ka kawa ba a WhatsApp group yake ba wanda ka kewa ba a status yake ganin ka ba wanda ka kewa zuciyar kai ke yi da gani shin wahalar da kake yi kana yi saboda shi ne za ka abokukan wahala a dinga cewa mun gode dashi wannan surar da za mu farawa da ita bana za ta fara da alhamdulillah dukkan godiya sun tabbata ga Allah sai ko kace ya kamata mu tsallake ta wannan shekarar ka a gode wa Allah kun yarda da haka a Allah ya san shi ya cincinta a gode mai ko da yaushe a duniya da lahira kamar yadda za mu ji don shi wannan aya take cikin Qur'ani wannan sura take cikin Qur'ani kusan mutane masu godiya alhamdulillah wannan na cewa a gode muna fadi ne shekara da shekaru wanda kace mutane su ba kukan babu sai ce gwamnati ta kawo gwamnati yi ma ido ashe ashe kada ka yi mutum kake wanda gwamnati kai mai babu gwamnati take gwamnati ita kanta ta gode wa Allah gwamnati wa gwamnati shugaban kasa ko gwamna ko minista ko wani washi kai ne ya gode ma Allah da imomin da yayi mai muna cewa gode ma Allah ne imomi kana cewa gwamnati mu ne imomin da muke cewa Allah yayi maka babu mai iya yi maka sai su ni'imar shaƙar iska ni'imar gani ni'imar ji ni'imar magana ni'imar tafiya ni'imar rayuwa ni'imar kana da tufafi kala biyu dama ba mun sanar ba tufafi ne ni'imar kana da abincin da kake sahur wayannan ni'imomin muke cewa ka tattara ka ce ma Allah alhamdulillah ni'imar rayuwa ka kawo wani wata na Ramadan don kai ana yawan gode ma Allah sai a samu ni'imar Allah ninki balinki Allah ya babu ikon godewa don shi wannan surar da zamu shiga wannan wata sura da zamu farawa da ita sura ce bai nuna muna mu yi ta gode ma Allah sura ce mai magana game da ni'imomin Allah waccan shekara mun tsaya tafsiri ƙarshen suratul ahzab wannan kuma shekara za mu fara tafsiri farkon suratul saba kuma idan Allah ya gamu da kiranta za mu yi bayani game da suratul saba muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da za mu yi ya yi muna gamo da katar ya sa saboda shi kadai za mu yi da mai tafsiri da mai jan baki da masu hidima da masu zuwa saurare kowa ya kasance don Allah yake yi Allah ya yi muna tarayya ga lada Allah ran ma karanta muna bismillahir rahmanir rahim
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور
Hasbuk wannan sura ce saba ita zamu tashi tare da ayoyi 54 kuma sura ce wadda aka tsoka suwa Makka dukkaninta bancin aya ta 6 akan sabanin malamai waya allazina utul ilma allazina unzila ilayka ita kawai wasu malamai suke gani wannan aya an saukar da ita a Madina idan muka zo ga tafsirin ta zamu faɗi dalilin da yasa wasu malamai suke gani an saukar da ita Madina kamar yadda suwarin Makka aka al'adanta suwarin Makka suwari ne masu kira zuwa ga tauhidi masu kira zuwa a kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta idan babu wanda ya cancanta a bauta ma kuma babu wanda aka bauta ma in ba Allah ba don haka suwoyin makka suna kira ga yadda da Allah aboka mai shi kadai yadda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda da tashi alkiyama wannan shine darasi uku ko darussa uku mafi girma da dukkanin suwoyin makka suke koyarwa zaka samu wata sura ta fi koyar da wannan akan wannan wata sura ta fi koyar da wannan akan wannan kuma yadda wannan surar ta fi koyar da al'amarin tashi alkiyama zamu ji hujjoji da yawa da dalilai da yawa da muhawarori da yawa a cikin wannan sura masu tabbatar mana cewa lalle lalle za a tashi alkiyama zaka yana cikin babban abin da muke bukata a wannan zamani shubuhin da ka shigo muna a wannan lokaci shubuhi ne masu nuna maka kai da zashin kiyama masu nuna maka ba za a tashi alkiyama ba masu nuna maka kakka yadda da gaibi to yadda da alkiyama yana cikin imani da gaibi kuma yana cikin abin da wannan sura ta zo ta koya muna cikin abin da wannan sura ta zo ta koya muna shine gode mana ni'imomin Allah idan kana cikin mata ni'ima ta Allah ido gare ka baki gare ka kawarun gare ka da kake tafiya lafiya gare ka abincin da kake ci kullun gare ka tufafin sawa gare ka kana da aikin gwamnati da ake biyan ka albashi ko na kamfani jalli gare ka wanda kake fita kana munkun kai ta kocewa kai ta neman a canza ba kai ta neman inda wani ne to ka gode mu Allah ga wannan Allah zai kara ma zamu zo mu karanta kusan shafi daya wanda Allah ke ba mu labarin wasu mutane da suka kafice mu ni'ima Allah kuma Allah ya musu sakamako da irin daidai aikin da suka yi na kafice mu ni'ima baka ni'ima in kana cikin ta gode mata kake sai Allah sai Allah ya kara ma duk wanda yana cikin abubuwan da wannan surar za ta koyar da mu wannan surar ta fara farkunta da gode mu Allah Allah ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jama'a ku ce alhamdulillah duk wanda ya yarda Allah ya yi wata ni'ima ya ce alhamdulillah in ma baka fadi ba za ka rasu wani ya tashi karanta Qur'ani ya karanta alhamdulillah dan shi wannan sura tana cikin surori guda biyar da dukkanin su Allah ya buda su da alhamdulillah Allah ya makanta mana farkon Fatiha
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجعل
الرجل
الحمد لله فاطر السماوات الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
الحمد لله. الحمد لله zaka za a yi a gama ka rasu bayan shekara a yi wani cikin tsakon kai ta ce ci alhamdulillah ta ce ku kai ya aka yi haka na kowa ya gane alhamdulillah ya yi gane alhamdulillah ba ita godiya ta tabbata ga Allah ne ko kana so ko ba ka so ko ka yarda ko ba ka yarda ba saboda shi adda kai shi adda sama da ƙasa Allah ya ce alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya ta tabbatar ma Allah wanda shi adda abinda as sama shi adda abinda as ƙasa zaka kai baka da mulkin komai a sama a ƙasa kuma abin da gare ka ba yawa gare shi ba kuma wanda gare ka da kai da abin duk na Allah ne baka Allah ya cancanta a gode mai saboda iskan nan da kake shaƙa na shi
kuma ba a taba karar kudin iska ba kuma ba karawa za a yi ba abinda kowa yake bukata in ka shaki iskan ka kana bacci ma shaka iska kake yi ko kun taba gani in mutum na bacci ya daina sheda to ko abinda yake bukata zaka ce alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah kuma in kai mai wannan godiyar zai kara maka zai baka doka alhamdulillah wannan lamun ta lillahi ta istihqaq ne Allah shi ya cincinci godiya Allah ya cincinci a gode mai doka wanda ya gode mai yayi abin da ya kamata wanda bai gode mai ba shi kuma bai kyauta ba kuma zai da sakamako lahira kuma shi ma dole sai ya gode mai sai doka sai Allah ya ce wala alhamdu fil akhirati kuma Allah shi yake da godiya a lahira alahira za a gode mai muninnai za su gode mu Allah wurare daban-daban alahira idan suka tsallaki sirai suka gama sai su ce alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan su ce mun gode mu Allah da ya tafiyar mu da damuwa inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangiji mu mai yawan gafara ne wata mun yi ta tabargaza a baya Allah ya gafarta mu ne shine inna rabbana laghafurun mai yawan gafara ne kuma shakur mai yawan godiya ne wata ya gode mu aikin da muka yi kai don ni ba za ka gode mu Allah ba kai kana so Allah ya gode mu aikin ka in Allah ya gode mu aikin ka fa aljanna zai saka ka baka kai ni kan wa Allah in hada da abin da Allah ya yi ma baka walahu alhamdu fil akhirah Allah shi yake da godiya a lahira baka in mu'mine suka tsallaki sirati sai su yi wannan godiya su ce alhamdulillah allazi azaba anna alhazan mun gode mu Allah da ya tafi mu da damuwa don shi bahaushe ya ce mai barka sai ya ce Allah ya kai mu fagen barka fagen barka shine ya tsallaka sirati an tsallaka sirati to babu wata damuwa yau sai ya shiga aljanna doka ga mu'mine ga aljanna sai su ce alhamdulillah allazi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai su koma wa Allah godiya kun ga da sun daga ana fitowa ana tsallaki sirati a gode mu Allah ana zuwa za a shiga aljanna a gode mu Allah bayan sun shiga aljanna an kai yan aljanna aljanna an kai yan wuta yan wuta sai Allah ya ce wa ubiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai aka yanke hukunci tsakanin su da gaskiya sai aka ce wannan ce wata haɗin musulmi da kafiri da dan wuta da dan aljanna kowa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ashe fatiha nan da sai aka aya farko dole ne alhamdulillahi rabbil alamin sai an ce lahira kowa wa ubiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin kowa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin doka Allah ya ce walahu alhamdu fil akhirah Allah shi yake da godiya a lahira doka duniya da lahira Allah yake da godiya bambancin su shine a nan duniya ana gode mu Allah a babin ibada a lahira ana gode mu Allah a babin magana da babin bada labari abin da ake ciki don haka a duniya wannan ne cikin gode mu Allah wannan ne kullun fadin yake yi azaba Allah kullun wadin yake yi zafin rana kullun wadin yake yi babu kullun wadin yake yi kaza kullun yake akwai wanda bai ma yadda akwai Allah ba yanzu wanda kike babu Allah kana cewa gode mai kimi zai gode mu wanda bai yadda babu shi ba amma bayan an je makahin yuta wa qubiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin zai tabbatar da akwai Allah nan duniya yayi in kai akwai shi amma an jefa shi wuta da ƴan aljanna dukkanin su za su yi godiya ga Allah doka walahu alhamdu fil akhirah Allah yake da godiya a lahira qur'ani ce mu da yake mu gode ma Allah mu ce alhamdulillah mu yaba ma Allah don shi in mun tashi sallah ko wace sura sai an karanta fatihan nan ko dai a fara ta da bismillahir rahmanir rahim ko sannan a karanta alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma ba a fara da bismillahir rahmanir rahim ba ita alhamdulillahi rabbil alamin dole sai an fara da ita in an gama sallah kai subhanallahi kace alhamdulillahi 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 duk wanda ya kasance yana da ma'ana a cikin karka yana da ma'anar da kake fahimta cewa alhamdulillahi a gode ma Allah zaka walahu alhamdu fil akhirah Allah shi ai abin godiya ta ce shi kadai a lahira wa huwa alhakimul khabir Allah shine alhakim mai tsananin hikima wanda yake koyi yake yi akan hikima yake yi alkhabir mai tsananin sani yana da tsananin ilmi wayannan abubuwa guda biyu sun hadu to cika da kammala ta ya kasance akwai hikima wata bayana al'amura ne haka kawai da gida ma idan komi zai yi akwai hikima ciki babu wani al'amari na Allah face akwai hikima ciki kai dan adam kai ta abubuwa da yawa da babu hikima ciki kawai yanzu inda kake zaune nan ka samu yin zama an ce dan mi nan dan ka samu wani zaman dan me yasa ba inda dan uwanka ba ku sani ba bane hikima in ka tashi daga nan kafin ka kai inda motarka kafin ka kai inda machine dinka kafin ka gina ka zaka yi tafu a ƙasa dunyan nan saka dan me ka tafu wannan ƙasar ba wannan ba nan kawai tsakawa ka tawada to akwai ayyuka da yawa da kake haka kana bacci ka je ka juya dama ka juya hagu ka aje hannunka nan ka dubba ka ma san kai ba kana wasu abubuwa da yawa har wasu kudi yanzu da za a dauka account dinka statement a cikin san maka da wata daya a kare ka a ce ya ka kashe su don miki kashe wannan naira 10,000 don miki kashe wannan 2,500 ba za ka iya bada ansa ba sai babu hikima cikin lamarinka wanda da aje hikima sai ka tsaya ka tsara yanzu masallaci ne da aka so a gida shi da hikima sai da kan architect yazo ya zana yayi mi ya hidda window yayi kwana da kwanaki yana zanawa aka kira engineer ya diba ya tsara aka kira laborori da mason aka sau siminti aka yi shekara dai ana yi aka yi ta dan dakin gaba daya bi hikima ta kare cikin wannan daki to shi Allah kullun basuwa yake kullun haihuwa ake kullun mutuwa ake kullun duk abin da aka yi na mutare da aljannu da tsaye da hikima ake yi ne don haka wa huwal hakim Allah shine tsananin mai tsananin hikima kuma al-kabiru mai tsananin labari in ka tashi daga nan zuwa inda motarka in ka tashi daga nan zuwa inda mashin dinka ko zuwa gidanka in kai tako kaza kai tako daya in bayan ka isa gida a ce tako nawa kai to wallahi baka kida ya ba baka sani ba saboda ba al-kabir kace ba baka da tsananin sani baka da masaniya in aka tambaye ka yanzu inda kake nan zaune ka ka mita nawa kake zaune centimita nawa kake zaune ke wallahi baka sani ba saboda me saboda abubuwa da yawa baka sani ba ke so wayanda ka sani ka mance yanzu an tambaye ka hullar da aka kanka nawa ka saita a ce masallaci gaba mai ta waje sai ya faɗi nawa sai hullar da aka kai ne ko ya aje tana da yawa za su ta babu wannan ya mance nawa ya saita a ce so nawa aka yi hullar ka wanki ka mance so nawa aka yi hullar ka wanki to waye ka sat nawa kai ka mance ko nawa kai saboda kai ba al-khabiru kake ba al-alimu kake ba ba mai tsananin ilimi kake ba ba mai tsananin labari kake ba to shi yanzu da ake wannan tafsiri karhe nawa za mu tashi mal mas'ul an hadi ala wani sa'ili da ku da ni duk wasu ku kai nawa za a tashi ba ajima inji ba agogo ke su jira su ce min lokaci yayi sai minti uku ko da suka diba ashe ba sai minti uku ba gila ba sai minti biyu saboda me saboda dukkanin mu ma utitun min al-ilmi illa qalila duk qalilan ne shine aka ba mu cikin qalilan wani zan professor wani zan accountant wani zan likita wani zan engineer wani zan kaza wani zan kaza duk wani ilmi daga gare mu ma utitun min al-ilmi illa qalila amma Allah shine al-hakim Allah shine al-khabir me fa'ida sani Allah shine al-hakim Allah shine al-khabir in Allah yayi maka wani abu a rayuwarka yayi maka wani zabi ka karba kace Allah na gode kai ne al-hakimu al-khabiru Allah da yawa al-hakimi yake hada shi da al-khabiru ko al-alimu a cikin Qur'ani mafi yawa da al-alimu ne kuma ne ya hada shi da al-khabiru saboda hikima wanda aka gwama da ilimi to ita ka fidda abin da ya kamata kuma al-hakimu ya bayan ya daukan mai hikima ya daukan mai hukunci wani na iya hukunci amma bai da ilimi sai hukunci akan jahilci to amma Allah hukuncin da yake akan ilimi don haka fa'idar sanin Allah shine al-hakim shine al-qadir shine duk abin da yake rayuwa kace Allah na gode da hikima yasa ya kawo ka unguwar da kake zaune yanzu hikima Allah yasa ya kawo ka da ya kai ka wani gari da ya kai ka wata unguwa da ya kai ka wata ƙasa amma sai Allah ya kaddare a aje ka wannan unguwar don akwai wani hukunci da yake so yayi akwai wata hikima da yake so yayi zai yi kana ya akai aka kawo ka Najeriya aka kawo ka ayo ana wahala zai yi ka tunci America aka za a halitta ka amma ya halitta ka America sunan ka ke so ba wuta kai to da ai haka ai ga aka kawo ka Najeriya dan kai abi da ake a gaba ka shiga aljanna saboda me Allah shi ne al-hakimu al-khabir baka Allah da ka kawo mu Najeriya mun gode da ka kawo mu Sokoto mun gode unguwannin da ka aje mun gode kai haka ne da hikima ka da ilmin ka Allah ya yi ka baki sai ka fara bilici duk kai bilici akwai dalilin da Allah ya sa ya yi ka baki inda ai ka farida kila wani skin cancer zai kama ka za su ka tsaya ka gode ma Allah da wannan kalar da Allah ya yi ma Allah ya yi ka kaza ka gode mai saboda shi Allah duk abin da yake yi da hikima ne wa huwal hakim al-khabir sanin mai tsananin ilmi ne kafin ya halice ka ya san komai a kanka ya san alima ma kana wa ma sai yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance a baya da abin da zai kasancewa a gaba da abin da bai kasancewa ba in ya kasance ya zai kasance har kai yanzu an yi ka Bahaushe an yi ka Sokoto inda an yi ka dan China da Allah ya san unguwar ku ya san primary da zakai ya san inda zaka aiki ya san addinin da zaka yi duk Allah ya san addin da bai kasance ba in ya kasance ya zai kasance kaga iya katsani ilimi kenan sai mu sakan mai ki kasance ba mu gariya da shi domin shine al-hakimu al-khabir cikin ilmi da hikima sai ya lamu ma ya rubu fil ardi Allah ya san duk abin da ya shiga cikin kasa wannan abin da ya shiga cikin kasa ruwan sama da ake yi in sun zo igo nawa ya sauko wace unguwa aka yi nawa suka shige cikin kasa ta shanye nawa suka rage in an yi ruwa yau za ka ga sun kwanta gobe jibi ko da suka dawa sun shige baka san yadda aka yi ba Allah ya san yadda aka yi suka shige duk yadda aka yi suka shige cikin kasa Allah ya sani shine alam ma ya liji fil ardi wasu malamai suka ce wani sai ya tsaya wani gefe ya yi fitsari sai ya shige cikin kasa Allah ya san wannan fitsari igo nawa ne ya shige wani sai ya yi wanke-wanke ya tudda ruwa wani sai ya yi wanki ya tudda ruwa Allah ya sani wani sai ya je ya yi shuka ya sa ta cikin kasa in ya gama shuka sarkin noma ne shekara ta yi saba'in yana noma dole dubu ka tsaya ka noma wa duk garin da ba wanda ya kai shi noma in ya yi noma ya gama in ka tambayi tsara nawa aka shuka sarkin noma ya ce wallahi ban sani ba amma Allah ya alamu ma ya yi jikin albi Allah ya san ko tsara nawa ka shuka da ka hito da geronka da hatsinka da wakinka za ka shukawa da hanya tsara nawa suka faɗi ba ka sani ba Allah ya san ko tsara nawa suka faɗi shine ya alamu ma ya nijitul ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin kasa wani shuka shi aka yi wani ba a shuka ba kawai sai ka ga ya tsiro duk abin da ya shiga cikin kasa na ruwa ne na tsiro ne na wani abu ne cikin abin da yake shiga cikin kasa akwai ɗan adam minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shine wa ma yakhruju minha Allah ya san abin da ke fita ciki yau in an tambaye ka a tabbacin mutum nawa aka turbude aka binne a makabarta baka sani ba Allah ya san ko mutum nawa aka binne a tabbacin da kebe da zamfara da Najeriya da Afirka da duk duniya gaba daya shine ya alamu ma ya lijikin ardi ya san me ke shiga cikin kasa wa ma yakhruju minha in za a tashi kiyama tun daga annabi Adam wa'anda suka yi mutuwa na mutane da aljannu to Allah zai hidda su gaba daya kuma Allah ya san ko guda nawa ne ya fitowa daga cikin kasa wa ma yanzilu minas sama'i Allah ya san abin da ke saukowa na sama daga sama daga sama wani ruwa ya sauko bai shiga cikin kasa wani ga jikin wani yake tsayawa har ya bushe wani ga wani abu aka tarawa sha za a yi wani abu ake da shi wani bisa kwano yake lakewa in aka yi ruwa na farko aka yayyafi ana yi suna hawa ga kwano na bushe su Allah ya san ko ibo nawa ne ya sauko shine wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yanzilu minas sama'i bai tsaya na ruwa ba ya san mala'iku tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin da rato kalai mala'iku ke dinga saukowa kullum mala'iku ke saukowa da al'amarin Allah da mala'iku da duk abin da yake saukowa daga sama Allah ya san wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha da abin da ke takawa zuwa sama ta'rudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna hawa zuwa Allah zuwa inda Allah babu mai ganin su babu wanda ya san su amma Allah ya san su haka addu'a ilayhi yas'adul kalimut tayyib magana ta kwarai addu'a da ake zuwa ga Allah take dagawa duk wanda yayi addu'a na mutum ko kwaro ko dabba ko aljani ta daga sama Allah ya santa shine wa ma ya'ruju fiha da abin da ke tashi zuwa cikin sama wa huwa ra'imul ghafur Allah shine mai rahama mai gafara gobe za mu tashi daga nan mu ƙara bayanin rahama Allah da gafara Allah da kuma wa ma ya'ruju fiha abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi wanda muke ansawa na'am abai ta gobe to zamu bar tambayoyi har gobe sai mu ci abin da muka faɗi insha Allah abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe duka san mu shafe ta san mu zamu ne ku kai mu fara aiki da dai dai insha Allah wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum Allah ya mallaka sallallahu alaihi wa sallam